This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Sunana Hauwa Sharif, tare nake da Sarfil Hashim da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Lahadi 7 ga watan Afrilu shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfilin da kanin labarai.
To, Hauwa, yau Lahadi, rundunar sojin Isra'ila ta ce jiragen yakin ta sun kai farmaki kan wasu wuraren kungiyar Hezbollah a gabashin Lebanon. Al'ummar kasar Rwanda na bikin cika shekaru 30 da kisan kiyashin da aka yi, ya sun ya kashe mutane 800 a hannun masu tsoron ra'ayi. Haka kuma za a ji cewa ministan harkokin wajen Rasha zai ziyarci kasar China a ranakun Litinin da Talata domin tattauna yakin Ukraine.
Kanan labaran kenan, idan shirin ya leƙa Ghana, za ku ji yadda kasashen Ghana da Kenya suka ƙara haɓaka hulɗar diflomasiyya da tattalin arziki a tsakaninsu ta hanyar taba hannu akan yarjejeniyar fahimtar juna da za ta tabbatar da haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu.
Bayan shi ne kuma suka kara wani yarjejeniya kuma na bunƙasa kasuwanci tsakaninsu, babu shakka wannan zai taimaka musu kwarai da gaske.
Za kuma a ji wani bangare na ƙarshen tattaunawar mu a cikin 'yan kwanakin nan da suka shige tare da ɗaya daga cikin dattawan Arewa kan kiran da wasu ke yi cewa ya kamata a ƙirƙiro da 'yan sandan jihohi a Najeriya, batun da dama daga cikin al'ummar ke ganin yin hakan ganganci ne ko kuma wayan a ci.
Ni ina ganin an zauna 'yan sanda ne kawai, jarkula ne kawai, ba mu ganin 'yan doka ko 'yan sandan jihohi.
Sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafa a cikin shirin. Muna kuma tafa da shirin dandalin 'yan jarida tare da Hamza Adam a Ghana. Amma fa duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. Yau Lahadi, rundunar sojin Isra'ila ta ce jiragen yakinta sun kai farmaki kan wasu wuraren kungiyar Hezbollah a gabashin Lebanon, inda kungiyar da ke samun goyon bayan Iran ke da ƙarfi a matsayin ramo gaya kan harbo ɗaya daga cikin jiragenta marasa matuƙi. Wata majiya da ke kusa da kungiyar Hezbollah ta shaida wakilin AFP a yankin Belbak da ke gabashin ƙasar Lebanon cewa an kai harin ne a janta da Spiri a yankin Beka mai tazarar kilomita 80 daga kan iyakar Isra'ila. Rundunar sojin Isra'ila ta bayyana a shafinta na Telegram cewa jiragen yakin sun kai hari kan wani rukunin sojoji da wasu wuraren samar da ababen more rayuwa na 'yan ta'adda guda uku mallakar cibiyar tsaron sama ta Hezbollah a yankin. Ta ce hare-haren na ramuwar gayya ne kan harin da aka harbo wani jirgin sama mara matuƙi na soji da makami Belzami a ranar Asabar. Wata majiya daga hukumar tsaron farar hula ta Lebanon ta ce ba a samu asarar rai ba. Al'ummar kasar Rwanda na bikin cika shekaru 30 da kisan kiyashin da aka yi kiyasin ya kashe mutane 800 a hannun masu tsoron ra'ayi da gwamnati ke mara baya, lamarin da ya ruguza karamar kasar da ke gabashin Afirka da ke ci gaba da kokawa da irin wannan kisan kiyashi. Kasar Rwanda ta samu sauye-sauye a cikin shekaru da suka gabata, amma akwai tabo kuma akwai tambayoyi kan ko an samu sulhu na gaske karkashin dogon mulkin shugaba Paul Kagame. Kungiyarsa ta 'yan tawayen ta dakatar da kisan kiyashin kuma yana jin ragamar kasar tun a shekarar 1994. Kagame dai ya sha yabawa kawo kwanciyar hankali, amma wasu yi Allah wadai da rashin haƙuri da 'yan adawa. Zai ziyarci wasu tarukan tunawa da rana a yau Lahadi a Kigali, babban birnin kasar. Masu halarta daga kasashen waje sun haɗa da tsohon shugaban Amurka Bill Clinton da shugaban Isra'ila Isaac Herzog. A ranar Talata ne, idan Allah ya kai, babbar kotun kare haƙƙin bil'adama ta Turai za ta fitar da wasu hukunce-hukuncen da ba a taɓa ganin irinsu ba a wasu ƙararraki guda uku kan alhakin da ya rataya a wuyan ƙasashe dangane da ɗumamar yanayi, hukuncin da ka iya tilasta gwamnatocin ɗaukar sabbin manufofin sauyin yanayi. Kotun kare haƙƙin bil'adama ta Turai wani ɓangare ce na Majalisar Turai mai mambobi 46. Za ta yanke hukuncin kan ko manufofin gwamnatin sauyin yanayi na keta yarjejeniyar kare haƙƙin ɗan adam ta Turai wadda ta sa ido. Dukkan shari'o'in uku dai na zargin gwamnatocin ƙasashen Turai da rashin ɗaukar mataki, ko kuma rashin isasshen matakan da suka dauka na yaki da dumamar yanayi. A wata alama da ke nuna muhimmancin batun, babban kotun ECHR ta dauki shari'o'in a matsayin masu fifiko, wadda alkali 17 za su iya kafa misali mai muhimmanci na doka. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Sir Filin zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan yanzu bari mu shiga birnin Accra a Ghana, inda kasashen Ghana da Kenya suka ƙara haɓaka hulɗar diplomasiyya da tattalin arziki a tsakaninsu ta hanyar rattaba hannu akan yarjejeniyar fahimtar juna da za ta tabbatar da haɗin gwiwa tsakanin kasashen biyu. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Idris Abdalla na ɗauke da cikakken rahoto.
Shugaban kasar Ghana Nana Akufo-Addo da na Kenya William Ruto su ne suka shaida yayin da ministar harkokin wajen Ghana Shali Aiko-Bucci da sakataren majalisar ministocin harkokin wajen Kenya Dr. Musali Mudavadi suka jagoranci rattaba hannu kan yarjejeniyar diplomasiya fadar shugaban kasa Jubilee House dake nan Accra. Haka kuma an rattaba hannu kan wasu yarjejeniyoyi da suka hada da ilimi, yawon bude ido, haɗin gwiwar tsaro, kasuwanci da zuba jari, masana'antu da gudanar da mulki domin karfafa lagar da ke tsakanin kasashen biyu. A wani taron manema labarai na haɗin gwiwa, shugaba Akufo-Addo ya ce
trade and economic ties between our two nations have been growing steadily over the year.
Hulɗar kasuwanci da tattalin arziki tana ci gaba da bunƙasa tsakanin kasashen Ghana da Kenya, inda kasashen biyu ke ƙara fahimtar juna da kuma nuna goyon baya ga juna ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa waɗanda suka hada da Majalisar Ɗinkin Duniya, Tarayyar Afirka da Ƙungiyar Ƙasashen Reno Ingila na Commonwealth. Shugaba Ruto a nasa bangaren ya bayyana cewa 'yancin zirga-zirgar jama'a tsakanin Ghana da Kenya ya haifar da fa'ida sosai a fannin kasuwanci, zuba jari da kuma yawon bude ido.
In this respect, His Excellency and I noted that trade between Kenya and Ghana is growing.
A dangane da haka, ni da mai girma shugaban kasa mun lura cewa kasuwanci tsakanin Kenya da Ghana na bunƙasa. Misali, a shekarar 2022 kayayyakin da Kenya ta shigo da su Ghana sun kai dalar Amurka miliyan 10.4, kuma an kiyasta kayayyakin da ake shigo da su akan dalar Amurika miliyan 4.8. Mai sharhi kan harkokin siyasar cikin gida da waje Malam Isa Abdulsalam ya yi tsokaci kan wannan alaka da aka dora tsakanin Ghana da Kenya.
Domin ga shugaban kasar Kenya a kasar Ghana ya zo ne bai kara jaddada wannan mu'amalar da ke tsakanin su, kara fara da amfanin nan da ke tsakanin su. Misali, lokacin da aka dace za ka kara education ciki, za ka kara farming ciki, za ka kara tourism ciki, wanda ke dai ba dama ziyara kasace tsakanin Ghana da Kenya, wanga abu zai haifar da amfani mai dimmin yawa tsakanin Ghana da Kenya.
Masani kan harkokin kuɗi da kasuwanci Hamza Tijjani ya ce kasashen biyu za su amfana kwarai ta bangaren tattalin arziki.
Ghana da Kenya suna cikin kasashe da yake lokacin da aka shigo da cibiya na Africa for Continental Free Trade Area, wato wannan cibiya da take samar da kasuwanci a sauwake a nahiyar Africa. Wayannan kasashe sun karbi wannan abu da hannu bibbiyu, to kuma bayan shi ne kuma suka kara wani yarjejeniya kuma na bunƙasa kasuwanci tsakanin su. Babu shakka wannan zai taimaka musu kwarai da gaske. Lokacin da kasar Kenya ta fara samar da baturi, kasar Ghana ce kasa na farko da yake ta shigo da shi. Ghana da Kenya za su samu ci gaba musamman bangare na tattalin arziki, sa'annan kuma nahiyar Afirka ma baki daya.
Al'ummar kasashen biyu su ma za su samu alfanu idan an tabbatar da waɗannan yarjejeniyoyi, inji mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Malam Isa Merago Jibril Abbas.
Babu shakka al'ummar Ghana za su ci moriyar wannan yarjejeniyoyi, inda 'yan kasuwa za su ci moriyar wannan yarjejeniya a fannin kasuwanci da zuba jari. Haka zalika, ɗalibai za su ci amfanin wannan yarjejeniya a fannin watan zurfafa ilimi da kuma watan harkoki na kasa da kasa a fannin cinikayya, inda kasar Ghana da Kenya za su ci moriyar watan AFTA.
A cikin ziyarar shugaba Ruto na kwanaki uku, ya ba da lecture headquarter AFCFTA, ya ziyarci kabarin tsohon shugaban Ghana Kwame Nkrumah a nan Accra. Haka kuma, shugaba Nana Akufo-Addo ya karama shi da babbar karamawa mai daraja, wato Companion of the Order of the Star of the Volta. Idris Abdalla Bago, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
An gaida Idris Abdalla. Ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma iya sauraron shi da shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Gasar fili da ci gaban labaran duniya.
A yau Lahadi, sakatariyar Baitul Malam Amurka Janet Yellen ta faɗa Prime Minister ƙasar China Li cewa ikon yin tattauna mai wuya ya sanya manyan ƙasashen biyu masu ƙarfin tattalin arziki akan daidaitaccen tushe a cikin shekarar ta gabata. Yayin da suka fara wani taro a nan birnin Beijing, Li ya amsa cewa wajibi ne ƙasashen biyu su mutunta juna kuma su kasance abokan juna, ba abokan gaba ba. Ya ƙara da cewa an samu ci gaba mai ma'ana a yayin ziyarar Yellen. Yellen ta ce Washington da Beijing suna gudanar da dangantaka mai sarƙaƙiya cikin gaskiya, yayin da ta kawo ƙararta na yadda masana'antun ƙasar China ke wuce gona da iri ga shugabannin ƙasar China. Ambaliyar ruwa na ƙaruwa a birane biyu a tsaunukan Ural na ƙasar Rasha a yau Lahadi, bayan da kogi na uku mafi tsayi a Turai ya fashe cikin wani dam wanda ya mamaye gidaje aƙalla 6,000 tare da tilasta dubban mutane tserewa da dabbobinsu kawai da wasu 'yan kadarori. Yankunan Rasha da ke tsaunukan Ural da Siberia tare da wasu sassan ƙasar Kazakhstan da ke makwabtaka da su sun fuskanci ambaliyar ruwa a cikin 'yan kwanakin nan. Kogin Ural, wanda ke tasowa daga cikin tsaunukan Ural kuma ya shiga cikin tekun Caspian, ya ƙara cika tsawon mitoci masu yawa a cikin 'yan sa'o'i kaɗan a ranar Juma'a saboda ƙaruwar ruwa, inda ya fashe a wani dam a birnin Ox mai nisan kilomita 1,800 gabas da Moscow. Sama da mutane 4,000 ne aka kwashe a Ox, yayin da ambaliyar ta mamaye yankunan biranen mai mutane 230,000. Hotun da ma'aikatar kula da ayyukan gaggawa ta wallafa sun nuna yadda mutane ke yawo a cikin ruwa da ya kai musu wuya, suna ceto karnukan da suka makale da kuma tafiya kan titunan da ambaliyar ruwa ta mamaye cikin kwale-kwale.
Safila Hashim aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai Najeriya, inda idan masu tsaro basu manta ba, a 'yan kwanakin nan ne muka zanta da ɗaya daga cikin dattawan Arewa, Alhaji Muhammad Ibrahim, tsohon shugaban hukumar gidajen talabijin ta Najeriya wato NTA, kuma hakimin ringim ta jihar Jigawa, kan batutuwa da suka shafi taɓarɓarewar tsaro a yankin arewacin Najeriya da ya tasar madurƙusar da sha'anin ilimin boko a yankin sakamakon yawan sata ɗalibai 'yan makaranta da 'yan bindiga ke yi. Na tambaye shi yadda yake kallon batun ƙirƙiro 'yan sandan jihohi da wasu ke ta kiraye-kirayen a yi, inda ya kada baki ya ce,
Hajiya Hauwa, Najeriya ba ta da tabbas.
Na'am.
Kan irin wannan abubuwa. Ba za ka ce ƙware-ƙware haka take ba. Amma ni ina ganin an zauna 'yan sanda ne kawai, jarkola ne kawai, ba mu gani 'yan doka ko 'yan sandan jihohi. A tabbatar an ɗebe su da yawa, an kore su, an sa ido. Zai fi mana sauƙi da a ce an yi wannan shirin baki ba.
Na'am.
A ce ko jihar na 'yan dokanta ko jihar na 'yan sandanta, ba inda za ta kai mu. Kuɗi za a yi taɓatawa da sauransu. Ba za a saya musu makaman da ya kamata a saya musu ba, ba za a iya ba su horon da ya kamata a ba su ba. Amma in abin yana ƙarƙashin gwamnatin tarayya, muna ganin wannan zai fi kyau.
Na'am.
Sa ido, za a ba da goro, za a mai da hankali, an san cewa eto gwamnatin tarayya ce. Laifinta ne ba na jihohi ba, a san inda laifin yake, ya za a taimaka musu a maganin abin nan. Amma muddin muka ce za mu baza hannuwoyi, wannan jiha ta yi nata, waccan jiha ta yi nata, waccan jiha ta yi nata, wallahi ba inda za mu, ba za mu ci nasara ba.
Alhaji Muhammad Ibrahim kenan a wata tattaunawar mu da shi ta wayar tarho. Masu sauraro kada dai amanta, ana sauraron wannan shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne ta tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koyaushe aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a biyo mu zuwa dandalin 'yan jarida a Ghana tare da Hamza Adam.
Assalamu alaikum jama'a masu sauraro, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa da kowa wannan dandali mai tarin albarka ta dandalin 'yan jarida. Shiri kenan da sashen Hausa na Muryar Amurka ke gabatar muku a kowace ranar Lahadi. Yau cikin yadda Allah subhanahu wa ta'ala shirin ya sake maidowa da mu a nan kasar Ghana, kuma ni Hamza Adam da yake gabatar muku, za mu ci gaba da tattaunawa da wasu fitaccun 'yan jarida bisa labaru da suka fi daukan hankula na jama'a a nan kasar. Yau na tare da ni Malam Abdul Wahab Jawando, dan jarida ne, yana aiki da gidan talabishin din Gaskiya TV tare da Marhaba FM daga Accra, babban birnin kasar Ghana. Haka zalika Malam Muhammad Sani, dan jarida ne mai zaman kansa kuma yana daga cikin masu sharhi na labarun yau da kullun a gidan radio ta Marhaba FM da kuma Zuriya FM dake birnin Kumasin jihar Ashanti a kasar Ghana. Fadawa, ina matukan farin ciki da samun kowane ɗaya daga cikin ku a halin yanzu akan wannan dandali na 'yan jarida. To, bari mu fara dai da wato ɗaya daga cikin maudu'ai da suka fi ɗaukan hankalin jama'a a nan ƙasar Ghana, wahasatan mai nasaba da kuɗarin doka da majalisar dokoki na ƙasar Ghana ta gabatar na buƙatar da shugaban ƙasa Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya sanya hannu a kai domin a tabbatar da ita doka na haramcin auren jinsi ta LGBTQ ya haifar da cece kuce da dama a nan ƙasar Ghana. A wasu makonni da suka gabata, kakaki na majalisar dokokin kasar Ghana wato Albansuma Mai Babin ya ce kin amincewa da sanya hannu a kudirin haramcin auren jinsi ta LGBTQ da shugaba Nana Addo Dankwa Akufo Addo yayi. Ya ce ku shakka babu ya saba kundin tsarin mulkin kasar da ya samu inganci a shekarar 1993, kuma majalisar za ta daina amincewa da sabbin nadinade na ministoci a nan kasar Ghana. To amma shi shugaban kasa Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya yanke shawarar dakatar da sanya hannu ne a wannan kudiri bayan da ma'aikatar kudi wato fadar minista da ke kula da harkar tattalin arziki a kasar Ghana kenan ta yi gargadin cewa kudirin na iya janyo cikasa kokarin da gwamnatin kasar ke yi wajen samun tallafin $3.8 billion daga babban bankin duniya tare da dakilin mashirin lamuni na $3 billion daga asusun bada lamunin kasa da kasa ta International Monetary Fund wato IMF a takaice. Tambaya na farko za a shiga wato Malam Abdul Wahab Jawando. Tallafin babban bankin duniya da ya kai $300 million $300 million ya shiga asusun babban banki na kasar Ghana wasu kwanaki kadan bayan cece kuce tsakanin majalisar dokokin kasar da fadar shugaban kasa kan sanya hannu bisa kudirin dokar wato LGBTQ a nan kasar Ghana. Shin kana ganin matakin da gwamnatin Ghana ta dauka na jinkiri wajen sanya hannu akan wannan kudirin doka za a iya cewa ya dace la'akari da halin da ake ciki na durkushewar tattalin arziki na kasar Ghana? Kana da minti biyu, Malam Jawando.
A majalisa sun san hali da ake, kuma za a iya cewa duk membobi na majalisa Bature ya ce nan mafini sun amince ne akan wannan kuɗeri na building da suka amince da ita, wanda yanzu haka ake neman shugaban kasa ya rattaba hannu a kai ya zama doka. To kaga ana duban bagare wato tattalin arziki da kuma irin wato matsala ko ko kalubale da kasar zai fuskanci idan wannan abu da ke faruwa na yan luwadi da madugo ya samu ci gaba a kasar. To kayan kwatanta wayannan ababa guda biyu, za mu iya cewa akwai kasashe da dama da ba su amince da wannan kudiri na wato kokuwa a ba da dama na yan luwadi ci gaba da abin da suke yi ba, amma suna nan suna samun ci gaba a tafiyar suke yi. Da haka abu ne da ake gani zai fito da ainihin kokari da kasar ke yi na tafiyar da tattalin arzikinta, ba lallai sai ta samu wannan kuɗi ba, domin an kwashe shekara da shekaru kasar Ghana na nan tana fama an yanzu kan batu muna samun wato tallafi daga asusun lamuni na kasa da kasa, amma yadda ake ciki musamman ma kasashen Afirka ana fama. Da haka wannan ba abu ne da za a iya cewa idan aka amince da ita zai addabi tattalin arzikin da aka gara a bai shi haka mu samu wa'innan tallafin, mu samu wannan tallafi amma su ci gaba da abin da suke yi ba. Abu ne da ya kamata a duba, domin ka duba majalisa membobi ne da suke wakiltar wato 'yan kasa baki daya. Idan 'yan kasa kuma suka amince su abin da suke so kenan, gwamnati ma yana da cewa kada ma a zo da wannan ainihin kuduri na building da majalisa suka amince a fadar shugaban kasa, balle ma shugaban kasa ya tunanin rattaba hannu a kai ko kada ya rattaba hannu a kai. To amma kaga a bangaren majalisa kuma yana kai bayani kakakin majalisa shi kuma ya dau mataki domin
ranka dade Malam Jawando, ai kai batun kakakin majalisa na dokokin kasar Ghana, bar dai in yi maka breaki amma na sake dawowa akan ka. Barin zo kan Muhammad Sani. Muhammad Sani, kakakin majalisan dokoki na kasar Ghana wato Albansuma Mai Babin ya bayyana cewa majalisar dokokin kasar za ta daina amincewa da nadina din ministoci da shugaban kasa ke ci gaba da yi har in shugaban kasa bai yi kokari ya sanya hannu akan wannan kudiri na doka na haramcin auren jinsi ba har in ministoci ba amince da su ba harkoki na gwamnati ta wani bangare ya yi sai ya check don saboda waɗanda ya kamata su tare da harkokin gabaki da ba amince da su ba balle su fara aiki wani shawara zaka ba ainihin wato majalisar dokokin kasar Ghana domin tabbatar da cewa an samu daidaituwa tsakanin bangarori biyun tsakanin ita majalisar dokoki na kasa tare da fadar shugaban kasa domin ganin an amince a samu daidaituwa kasa ya ci gaba
eh ka san shi gwamnati akwai yana da nashi Council of Elders sannan kuma nan ka san gana akwai su manya wanda suke da bima masu fadi a ji su yi masu yi tsakanin gwamnati da yan majalisa duba asasin da wannan barkan da ya shigo tsakanin su saboda idan tsakanin gwamnati da shi shugaban kasa da yan majalisa ba samu daidaituwa ba to gaskiya harkan tattalin arzikin kasan gana ko harkan kasan gana ba abin da zai tafi daidai ba ne to shi ya kamata mun yi su shirki asas ta wannan barka da ya faɗo ya shigo tsakanin shi gwamnati
da na gode kwarai da gaske bar mu zo kan wato maudu'in mu na biyu amma kafin haka jama'a masu sauraro ku danda ka ce mu
makocin mutum yiti in ba shi sauyin na dan jarida dan uwa na dan jarida ba gudu ba jada baya
to madalla jama'a masu sauraro barkanmu da sake dawowa daga hutun takaitaccen rabin lokaci bar mu duba maudu'in mu na gaba kuma maudu'in yana da nasaba da matsala da ake ci gaba da fuskanta na dauke wutan lantarki abinda ke ci gaba da sanya jama'a da dama cikin hali na damuwa matuka a baya-bayan nan jama'a da dama sun fara matsawa gwamnati wahasatan ma hukuma dake da alhakin rarraba hasken wutan lantarki a nan kasar Ghana ta Electricity Company of Ghana ECG da ta hanzara ta fitar da jadawalin rarraba hasken wutar lantarki wato load shedding domin tabbatar da cewa kowace unguwa ta san lokacin da za ta samu ma'aunin wattage din wutar lantarki da za ta ringa yin amfani da shi bar mu fara kan Muhammad Sani. Muhammad Sani daga inda kake na san kana yankin Takoradi ne a jihar yammacin kasar Ghana. Nuna mana irin matsaloli da jama'a suka santi kansu a ciki sakamakon wannan matsala da ake fuskanta na dauke hasken wutar lantarki ba tare da an sanar da al'umman kasar ko ko al'umman yankin ku cewa za a dauke wuta ba.
Nagode ka ga game da shi rashin samun wutar lantarki mai kyau inda gana ta samu kanta ciki abu ne wanda yake damun mutane kwarai da gaske sosai kuwa saboda akwai masu amfani da wutar nan ko su ke masu da bi mana
kaya da ake adanawa a cikin akwatunan sanyi ba
kwarai kuwa na san mutane bi da duk namun su da su yasa suke kusa cikin free duka ya bata saboda rashin samun tabbacin bi mana consistent abin da ya sannan kuma sai kan daga labarin da muka samu daga nan wani asibitin da ke nan tema
tema jinya hospital
ya rusa ban shi sun yi rashin
samu ko da yake wannan manyan asibitin sun fitar da sanarwa na yin adawa bisa ikirarin da ake ko da yake an nuna ita mahaifiyan wannan jaririn da ya rasa ransa tana ci gaba da cewa lalle yaron ta ya rasa ransa amma asibitin ta ce wannan magana babu kanshin gaskiya a ciki ci gaba da bayanin ta
ai ka san ko nan kawai mun ka tsaya ya guda ma ina halin mutane suka samu kansu kuma rashin samu wutan lantarki mai kyau kuma wani labarin da muke karantawa inda shi wanda ke kula da chama da ke kula da kwamitin makamashi bi ma na samu atacciya ya wajen kuma ai ka san kasan gara tana taimaka da wasu kasashen kasan waje bi ma na
kwarewa da suke makotaka da
wannan da Benin da Burkina Faso
na
to wannan shi sama a ta cewa ce kuma gwamnati ya ce a dakatar da ba wannan kasancin wutar lantarki so da a tabbata cewa mutanen Ghana sun samu ingantacciyar wutar lantarki
Masha Allah Malam Muhammad Sani na gode kwarai da wannan tambaya barin kai shi ga abokin aikin ka Malam Abdul Wahab Jawando Malam Abdul Wahab maga kujera na committee da ke kulawa da harkar makamashi a majalisar dokokin kasar Ghana Samuel Atachia ya zunta da manema labaru a baya-bayan nan inda ya tabbatar da cewa shugaban kasa Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya bada umarni da dan dakatar da wutan lantarki da ake baiwa wasu kasashe da ke makotaka da kasar Ghana har sai in an magance matsala na karancin wutan lantarki da ake fuskanta a nan kasar Ghana. Yanzu kaman kasashe da suke cin muriyar wutan lantarki daga kasan Ghana, Wahasatan, Burkina Faso da dai sauransu, baka ganin cewa zai iya haifar da wani tsami tsakanin mu da su, don saboda ai ba yau ne suka fara cin muriyar wato makamashin wutan lantarki daga gare mu ba.
Kaga wannan batu abu ne da ke da muhimmanci, kuma kasan kasashe na Afirka ko duniya ma baki daya a samu ci gaba na bangarori da dama da aka sani sai da wutar lantarki, domin kamfanoni da sauransu masu karfi da ke sarrafa kayayyaki da sauransu ana amfani ne da wutar lantarki. Kuma yarjejeniya da ke tsakanin kasar Ghana da waɗannan kasashe batu da ya shafi diplomasiya ba abu ne kullu za a tashi cikin awa ɗaya awa biyu kurun a ce an dakatar da ainihin wannan yarjejeniya, domin hakan kuma zai addabi waɗannan kasashe. Abin da ke da muhimmanci shine ya zaka nan dawo a nan cikin gida, abin da ya kamata a yi ne a duba menene ainihin matsalar, domin shine na farko. Kuma ka ga duba ɗan kasa na musamman ma a nan birnin Accra, an amince cewa akwai matsala, an ga akwai matsala, kuma wannan kusan kamar yadda aka sani a nan kasar Ghana an ce dumso ana kashewa ne a kunna. To amma a fito da ainihin jadawalin na rarraba ainihin wannan wutar lantarki shine wani abin da ake kira yanzu, domin idan ka san lokaci kaza ba za ka samu wuta ba, lokaci kaza za ka samu wuta har zuwa tsawon watanni kaza ko wato kwanaki kaza za ka yi tanadi.
Malam Jawando, na gode. Muhammad Sani, akwai wani shawara da za ka bai wa gwamnati domin ganin an samu fahimtar juna wato tsakanin fararen hula masu amfani da wutar lantarki a nan kasar Ghana tare da bangare na masu rarraba hasken wutar lantarki a nan kasar?
Shawara zama gwamnati shine yi kokari dai tun da harkan wutar hannunsa yana hannun gwamnati. Abin da mutane suke kira da mai tafiyar shi jadawalin na yi kokari fitar wannan jadawali wadda mutane za su duba sai da su tafi da harkansu.
Malam Muhammad Sani, kazalika Abdul Wahab Jawando, da su muka tattauna a kan maudu'ai masu muhimmanci da suka fi ɗaukan hankulan jama'a a nan kasar. Ke suna na Hamza Adam, ina yi muku dukkanin ku baki da fata na alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To yanzu kuma sai tasirin azumi albarkacin wannan wata na Ramadan.
Sunana Binyamin Muhammad Khamis. Abin da zan magana bisa kan shine irin tasirin da wata mai alfarma, wata Ramadan, ya kawo ga matasa. Fashe kawon ga wata mai alfarma ya zo da soye-soye da tasiri da yawa bisa kan matasa, ta yadda zaka ga cewa a lokacin can baya kayan shigowa wanga wata mai alfarma, abubuwan da suka shaye zaman banza ga matasa sun yawa, wani zaman fada, wani shaye-shaye, wani zaman irace-irace wanda ba su da digi, wani zaman gulma sun yawa bisa kan matasa, wani diba-diban salula, wasu yawuce-yawuce aka dai wanda ba su da digi sun yawa bisa kan matasa. Amma albarkacin wanga watan na Ramadan mai albarka, za ka samu mafi yawancin matasa sun tare a cikin masallatai da karatun Alkur'ani, za ka ga kuma da murje maimakin zuwa wajen balo, za ka samu matasa da yawa sun zo sun yi zaune masallatai suna sauraron tafsirin Alkur'ani mai girma wajen malumai. To dai yana daga cikin tasirin da wanga wata mai alfarma yake kawo wa daga a gurin matasa. Kuma za ka samu kusan ƙarshen wanga wata mai alfarma, in ya zo ƙarshe mai yawancin matasa suna zuwa suna sa sunayensa wajen itikafi, shi ma nan ma harka ce da ta shaye ibada, wanda duka watan Ramadan ne yake kawo shi. Suna kwana goma wanda ake ba ituwa daga masallaci ana ibada.
Masu sauraro baki ɗaya, kuma da haka za mu naɗe tabarmar shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare, wato 9:30 agogon Najeriya ne jar kamar da Chadi, wanda zai yi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfila Hashim da ya taya ni gabatar da shirin, da Fiona Nanduje da ta ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Hawwa Shirin, ke muku fatan alheri daga nan Washington DC. Sai an jima da daddare idan Allah ya kai mu.